sana muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 8 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu fama da ciwon amo sanan jini a Najeriya na ci gaba da kokawa akan rashin kulawa da kuma tsangwama da suke fuskanta a cikin al'umma. To ko me jami'an lafiya ke cewa game da wannan batu?
Awai kula ne ba su samu ba. Yanda dai kika san cewa irin ƙwararru ne babu sosai akan waɗanda suka san batun ciwon. So yawanci kuma su masu ciwon sikila gaskiya muna ganin su amma da yawan su chemist ma suke zuwa magani.
Dr. Halima Bello Manga kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Ghana sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1992 kwaskwarima ta yadda zai ƙara kawo ci gaba da haɓaka a Ghana. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani harin jirgin sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane 56 tare da jikkata wasu 30, ciki har da yara ƙanana a sansanin 'yan gudun hijira, kamar yadda wasu ma'aikatan ba da agaji suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Suna ambato jami'an yankin da waɗanda suka shaida lamarin. Kakakin rundunar sojan ƙasar Colonel Getnet Adani da kakakin gwamnatin ƙasar Ligisi Tulu basu ce komai ba. A baya dai gwamnatin ƙasar ta musanta kaiwa fararen hula hari a yakin da aka shafa watanni 14 ana yi da dakarun 'yan tawayen Tigray. Harin da aka kai a garin Didabad da ke arewa maso yammacin yankin kusa da iyakar ƙasar Eritrea ya faru ne a daren jiya Juma'a, kamar yadda ma'aikatan ba da agaji suka faɗa, waɗanda suka nemi da sake sunayensu saboda ba a ba su izinin yin magana da kafafen yaɗa labarai ba. A sanyin safiyar jiya Juma'a, gwamnatin ƙasar ta saki shugabannin 'yan adawa da dama daga gidan yari, kuma ta ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu. Yau Asabar an ga ƙarin wasu sojojin Rasha sun isa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Almaty da ke ƙasar Kazakhstan, a cewar wani hoton bidiyo da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar. Bisa ga buƙatar shugaban ƙasar Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev, jiya Juma'a ya baiwa jami'an tsaron ƙasarsa da ke fama da masu zanga-zanga ikon harbewa hallahira, bayan kwashe mako guda ana tashe-tashen hankula a ƙasar da ke yankin tsakiyar Asiya. A wani jawabi da ya ta talabijin ɗin ƙasar, shugaban ya ce 'yan ta'adda na ci gaba da lalata kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula. Na ba wa jami'an tsaro umarni da su harbe su hallahira ba tare da gargaɗi ba. Dakarun na Rasha wani ɓangare ne na tawagar wanzar da zaman lafiya ta ƙungiyar tsaro ta haɗin gwiwa da ta ƙunshi sojoji daga wasu tsaffin jamhuriyar tarayyar Soviet huɗu. Tokayev ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho yau Asabar cewa 'yan ta'adda suna ci gaba da kai har-har a wasu yankunan ƙasarsa duk da murƙushe su. A cewar wata sanarwa a shafin intanet na shugaban ƙasar Kazakhstan, sanarwar ta ce Tokayev ya ce ba tare da ƙaƙƙautawa ba zai ci gaba da yaƙi da ta'addanci. Mahukunta a ƙasar China sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afku ta girgiza wani yanki a yammacin ƙasar da ba shi da yawan jama'a, lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa masu ɗankaran gudu saboda lalacewar hanya. Jami'an sun ce mutane huɗu da suka samu raunuka kaɗan a gunduman Menyuanhu mai kware-kware cin gashin kanta an yi musu magani tare da sallamarsu. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6 ta afku ne da misalin ƙarfe 1:45 na safe agogon yankin yau Asabar a ɓangaren da yake da tsaunuka a lardin Qinghai mai tsayin mita 3,659 sama da matakin teku. An jiyo ta nisan kilomita 140 a kudu maso gabashin Shinin babban birnin lardin, inda wasu mutane suka garzaya wajen gidaje da gine-gine. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahukuntan ƙasar Murtaniya sun bayar da belin tsohon shugaban ƙasar Muhammad Abdulaziz saboda dalilan rashin lafiya. kamar yadda ma'aikatar shari'ar kasar ta bayyana jiya Juma'a a daidai lokacin da ake gudanar da binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a lokacin da yake kan mulki. Abdulaziz mai shekara 65 wanda ya sauka daga mulki a shekarar 2019 bayan ya yi wa'adi na shekaru 5 an ɗauke shi daga ɗaurin talala inda aka mayar da shi gidan yara a watan Yuni. A baya dai ya musanta zarge-zargen cin hanci da rashawa. A ƙarshen watan Disamba bara an kwantar da shi a wani asibiti a babban birnin ƙasar Nouakchott domin jinyar ciwon zuciya, kuma iyalansa sun yi kira da a kai shi zuwa ƙasashen waje. Ma'aikatar shari'ar ƙasar ta ce an yanke shawarar bayar da belin ne bisa ga rahoton da likitan Abdulaziz ya bayar cewa yana buƙatar wurin da babu damuwa da kuma abinci na musamman.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da masu fama da ciwon amo sanan jini da aka fi sani da ciwon sikila a Najeriya ke kokawa akan rashin kulawa da kuma tsangwama da suke fuskanta a cikin al'umma, masana kiwon lafiya da sauran masu ruwa da tsaki sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta sake ɗaura ɗamarar basu kulawar gaggawa don rage yawan mace-macen da ake samu sakamakon cutar da kuma taimakawa masu fama da ita. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Masana kiwon lafiya da wasu masu ruwa da tsakiri sun koma bakin yin kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara kaimi wajen kula da masu fama da ciwon amo sanan jini ne. Baya ga koke-koken wani mai ciwon da ya ce ba a basu kulawa da ya kamata a asibitoci kuma ana tsangwamar su cikin al'umma.
Ko yanzu da muke fama da larura sai ka je ma kana kuka kana komi duka guyoyinka suna yi maka ciwo, amma su likitocin ba ruwan su da sai su ce a kwantar da kai kafin ma su zo ma su fara maka wayansu allurai ko su sa maka ƙarin ruwa ana iya kai awa guda ma.
Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa dubban 'yan Najeriya ke fama da ciwon sikila, inda ƙwararrun likitoci ke cewa.
Sunana Dr. Halima Bello Manga, ni likita ce consultant hematologist ne da kuma lecturer a Kaduna State University. Ciwon dai amo sanan jini wanda mutane da yawa suka fi sani da suna ciwon sikila gaskiya babban matsala ne a duniya, especially kuma ta ƙasarmu nan Najeriya, saboda fiye da yaran da ake haifa da ciwon sikila duk duniya a Najeriya ake haifan su kowane shekara akalla ana haifan yara 150,000, kuma wannan projections ya nuna wannan number din zai kara baya kashi 75 nan zuwa 2050 kenan. So babban matsala ne muke da shi, ba wai kula ne ba su samu ba, yanda dai kika san cewa irin ƙwararru ne babu sosai akan waɗanda suka san batun ciwon. So yawanci kuma su masu ciwon sikila gaskiya muna ganin su amma da yawan su chemist ma suke zuwa magani, kuma ciwo ne wanda yake affecting jini, don haka ciwo ne da zai iya tashi a koyaushe kuma ba wai yana affecting bangare daya bane na jiki, kuma ba kowane asibiti bane yake da ƙwararru akan kula da masu ciwon sikila. So kuma a Najeriya yawanci hematologist sai a asibitocin koyarwa. So kin ga tunda su suna can din nan ba yanda za a yi su ba ne ciwon sikila da yake lere ko kafanci. Shi ne ciwon sikila, ciwon in ya tashi ai ba zai zo har Kaduna don ya samu kula ba. So kin ga ya kamata gwamnati ta tallafa akan a yi scaling duka treatment din.
Sunana Dr. Ibrahim Abdullahi Maina. Ciwon amo sanan jini cuta ne wanda ya addabe mu musamman arewacin Najeriya, inda muke da mafi yawan mutane masu wannan cuta a duk duniya musamman masu ƙananan shekaru. To gaskiya wannan cuta ce mai matukar ciwo, mai matukar takura musu, kawai wani abin ma sai kai dai ta dake tausaya musu, amma ba masu sanin ta dameme yadda asalin ciwon da suke ji, saboda kaman abin da yafi damun su shine abin da ake ce masa a turanci vaso-occlusive crisis, wato ƙananan jijiyoyin da suke kai jini cikin kashishin su da wasu sassan jikin su sai suke toshewa saboda wato kwayar halittar jinin su take wani kamar lankwashewa ka so in ta makale a cikin jijiyar jinin, to wannan sai hana cewar ta toshe hanyar zuwa jinin. To aka samu ɗan lokaci to wannan bangaren da jini baya zuwa, to sai zama da cewa yana musu ciwo. Wasu in kace su kwatanta maka sai ce kamar ana murda screwdriver a cikin kashin sa, wani kamar ana kwada mishi guduma, ko akwai yanayin yadda yake jini yin ciwo. Hakan kuma suna fama da garkuwar jikinsu za ki ganta ba ta da ƙarfi irin to. Hakan yake sa su kan sauƙin kamuwa da sauran cututtuka ƙanana.
Shugabar gidauniyar bawa masu fama da ciwon sikila magunguna kyauta testicular cell impact ta bayyana cewa
sunana Halima Nagado na daidai an ce rigakafi ya fi magani. Abin da muke buƙatar gwamnati ta yi shine su zo su yi faɗakarwa sosai mai ƙarfi. A nuna mutane cewa sai har tara. Cewa masu jinsin jini AS da AS bai dace su yi aure ba. Kin ga haka ci ƙarfin wannan faɗakarwa za a samu sauƙi sosai a kan lamarin. Tunda shi ciwon amosanin jini ciwo ne da za a yi ta jinya har zuban tsawon rayuwa. Amma muna da fiye da mutane 1000 a kan layi. Kuma ya ga ba su da insurance. Ya kamata a ce gwamnati tallafa ma ko kuma taimaka ma su wannan ciwon amosanin jini su ma ake musu wani abu da ake kaman kyauta. Amma a ce maganin malaria, maganin infection, ba su jini da dai sauransu.
Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa dabban yara masu fama da ciwon sikila na mutuwa duk shekara kafin cikar su shekaru 5 a duniya baya ga waɗanda ke rasa rayukansu kafin su cika shekara 25. Duk kokarin ji ta bakin ma'aikatar kiwon lafiya akan matakan da take dauka a yanzu ya cittara. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leka kasar Ghana. Yayin da kasar ta yi bikin ranar kundin tsarin mulkin ta a jiya 7 ga watan Janairu, ƴan Ghana sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1992 garan bawul ta yadda zai ƙara kawo ci gaba da haɓaka a ƙasar. Duk da cewa kundin ya taimaka wajen walwalar harkokin demokradiyya. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton.
We all know that we have some level of instability in our governance, and the Department of Finance has a turning point in the political life of the country.
Dukkan muna sane da cewar muna da tsarin mulki wadda ke tangar-tangar da kuma ke da barbishin bakin tsarurruka duk da zai za a iya cewa tabarakallah inda yau siyasar kasar ta kai. Haka kuma ranar na tunashe mu cewar dukkan muna da rawar da za mu taka wurin tabbatar da ɗorewar amfani da muka cimma a demokradiyya. Don haka a siyasance za mu iya cewar kundin tsarin mulkin kasar ya taimaka mana wurin ɗorewar walwala na mulkin kasa. Sai dai ni a gani na kundin ya kai yadda ake bukata a fuskar siyasa, amma ba a wurin kawo ci gaba ba, saboda in kana da tsari da ya dace da siyasa amma bai kawo ci gaba cikin hanzari za a iya cewa da sauran rena aka ba. Shin ko yaya su talakawan kasar ke ganin lamarin? Akwai bukatar yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara ko dai a'a?
Kisa suna ba mutum gyara haki bai taso ba tuko, amma mure ya kamata ku kori a idan a fitta wani ababa daya biyu ciki kwarai.
Constitution mu gaskiya Allah yana neman kuskure ma. Kuma in ka zuba fa shugabannin mu da dama kowanne ne yana neman ragama yanzu ya yi batun Constitution ba in ka yi layi da ni. Kamar ya kamata a yi kuskure ma a yi gyara. Amma har yau ka ga muna cikin gidan jiya. Akwai ababai da dama cikin constitution ɗin da an ka kafa mana bai ce maka mu ya kamata a yi kuskure ma, amma ina don ki ba batun ranar nan ba kamar ranar wato ba wannan hake yi duba a yi zamna a duba a yi binkice domin yanzu an je gaba a duba abinda ya kamata a kire cikin constitution a kire abinda ya kamata a sa sai a sa kamar an doki nauyi duka aka ja ka ba shugaba. Wasu bayan nan su suna wahala. Duk an ka duba constitution ne ya kamata mu rage wasu ƙarfi kaɗan a wajen shugaba, saboda mu samu mu su bayan nan muna iya muna kafada da shugaba. Nake in ka duba a constitution mu ma saboda ba mu da magani ba mu yi kuskure mana ya bar kowa na wasa da shugabanci. Allah shi ci gaba shi magana ko abin da muke so ni kullu yanzu abin da nake so kasan nan dai ya ci gaba to ya mu fara ta kururuwa kaza 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 a'a duka yanzu mu aje wannan mu duba mi za mu yi ne banda gana ya ci gaba.
Ranar Juma'a 7 ga watan Janairu wadda kasar Ghana tun independence ke bukin ranar jamhuriya ita ce yanzu ta juye ranar bukin kundin tsarin mulkin kasar ta jamhuriya ta kudu. Redwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Redwan Abbas da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin malama Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ina so ku yi min ƙarin bayani akan sabon kuɗin internet wato e-naira wanda gwamnatin Najeriya ta kaddamar ranar Litini 25 ga watan 10 na shekarar 2021. Kowane alfanu wannan tsarin kuɗi yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya? Kuma ta yaya mu mazauna karkara za mu iya amfani da wannan kuɗi na e-naira? Sannan wani tabbaci ake da shi cewa yan damfara ta yanar gizo da ma sauran yan damfara ba za su cuci masu amfani da wannan tsarin kuɗin ba? To idan malama Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau na saurare ga kashi na biyun na ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo maki daga Dr. Lawan Habib Yahaya na sashin koyon harkokin banki da kuɗi a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano kuma tsohon muƙaddashin shugaban kwalejin. Bari dai in koma gefe guda, Mahmud ya ci gaba da tambayar amma zai dan koma baya kaɗan don ya ɗora kan gaba.
Wani abu da tambayar malama Zainab ta ƙarshe malam shi ne cewa ta yaya ne wato za a wato wani tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tun da shi a kansu take magana wajen kariya daga yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na e-naira?
To wato matsalar e-naira a harkar karkara da ma harkar birnin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an ɗauki matakai domin shi kansa crypto ɗin currency ɗin ba ta sauƙi ake iya damfara da shi ba. Wato akwai abinda wani manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency, kuɗaɗen yanar sadarwa, wato ake kiran su cryptography. Wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau ɗaya ba wanda ya isa kuma ya sake amfani da su, ba sa iya maimaituwa. Sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda yake da su, kamar wato lamba ce ta ATM ko ta katin waya, in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani, kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sani da ɗayan amfani da shi. Saboda haka yana baya da saukin damfara kamar yadda za a iya zuwa a saci kuɗinka na banki, ko sata kuɗin banki sai an sabu waɗansu lambobinka ko na BBN ko na ko kuma a'a na ATM ɗinka ko wani dalili da waɗansu lambobinka su kubuta su faɗa hannun waɗanda za su iya amfani da shi. To an yi ɗauki waɗannan matakan masu sauri ta kan yadda ba za a iya yin amfani da su cikin sauki a yi damfara a sa'in, sai dai ka saci lambobin ta hanyar sakaci ne mai lambobin kuɗin ya bari.
Lambobi ne dai na tsaro.
To babban matsalar shi ne idan ka tsaya ka kalli yadda harkar e-naira take da yadda aka fito da ita, yadda ɗan karkara da na ma'ana birnin za su samu tsorata, shi ne na ɗaya dai ita wannan kuɗi na e-naira inda zai shafi mutumin karkara tsorata da shi ne tana amfani da abin da ake kira Android phone, ma'ana waya da ake dangwalawa hannu wadda ake amfani da internet a kai. Mafi yawa area ta wato wurare na karkara na ɗaya ba su da network, wanda suke birnin ma network yana yin ƙasa. Na biyu kuma mutumin karkara in zai ma amfani da waya, waya ce ta ice halo halo ba wadda
kira ka
ba ta wadda take ta dangwala wata babba mai Android ba. To saboda haka wannan zai samu matsala, kuma ba wani abu bane rugujewar tattalin arzikin ƙasa ya sa mutane gari su sai wayar da bata fi 3,000 zuwa 5,000 ba, waccan ku mafi karanci ko da za ka sai kwance daga za ka sa 20,000 zuwa sama a saya wanda kaga ba ba kowane mutumin kauye ne zai iya sayan wannan ba ko da abin nan ma wani talakan ba zai abin nan ba kamar yadda aka kiyasta da Nigerian Communication Commission
suka kula da harkokin sadarwa
ta kasa ta tabbatar da cewa akwai sama da miliyan 200 mutane da suke da hanyoyin tarho wato telephone lines to amma a cikin su bisu wuce mutum miliyan 40 da suke amfani da Android phone so saboda haka kaga mutum miliyan 160 ba za su yi amfana da harkar wanda mafi yawan su kuma suna cikin karkara ba za su iya cin moriya yadda ya kamata ta wannan e-naira ba domin tana buƙatar amfani da network na internet sannan tana amfani da Android wannan shine zama babban kalubale ta yadda mutumin karkara zai iya yin amfani da wato ita wannan abin nan sabon kudi sannan kusan mutum miliyan 25 a Najeriya ba ma su da waya ba ma su da abin da ake kira access to phone wato daman ma yin amfani da waya saboda a inda suke ba babu wato network ma na shi kansa wayar ba ma na internet ba to in ka duba kaga kusan a cikin mutane miliyan kusan 100 miliyan 25 ma ba su da wayar a cikin su kuma miliyan 200 da suke amfani da waya miliyan 40 kusan su ne suke da wannan smartphone wanda zai iya daukan harkar e-naira ya dauki manhajar saboda akwai manhaja ko application da ake amfani da shi na e-naira wanda ba su da shi wanda shi ne yake babban kalubale saboda haka mutumin karkarar da bashi da Android ko smartphone ba zai samu babban kalubale in ka turo maka kudin magana e-naira ko kuma shi ya tura domin yana da buƙatar wannan ko mutumin binni yana da buƙatar abin da ake kira network connectivity kafin ya iya amfani da kudaden su da yake cikin e-naira waɗannan yana ɗaya daga cikin babban kalubale da sai ka gyara harkar shi ake kira digital infrastructure the basic infrastructure shine kamar harkar wuta da yadda za a samu mutane su charging wayar su sai kuma yi amfani da su wanda kuma su zama da cewa suna da shi wannan wayar da ake kira Android digital infrastructure kuma shine kamar yadda zai zama na cewa su mutane suna da damar da za su saukar da manhaja akan wayar su wanda za su musu amfani ta e-naira wanda mafi yawa mutane da suke karkara suna da wannan matsala to amma tunda kwanan nan aka fitar da wannan abu mana sa ran gwamnati tana aiki ta hanya yadda za a sauƙaƙa wannan domin mutane na birni da na karkara su samu wayewa akan harkar su shige ta kamar yadda aka shiga a saura tun daga kan yin amfani daga ATM da online banking da sauransu da dadu suka zama mutane matsala.
Malam wani batu kuma shine dama misali ko da yake baya cikin wannan tambaya ta ita Malama Zainab amma batu ne akan ita kan ta magana kudin nan na e-naira shine rahotanni sun bayyana cewa daga budewa wannan manhaja ko kuma shafi na e-naira bayan bude shi a ranar 25 ga watan Oktoba bayi waya bayi sa'o'i 24 ba aka ce ya samu matsala saboda watakila ko dai dimbin mutanen da suka shiga cikin shi ita wannan manhaja ko kuma akwai waɗanda ma ake zargin ko sun kai ma shi wannan tsari hari na rimbin inda ita babban bankin ƙasa ya kirkiro ba ka gani yana ɗaya daga cikin ƙalubalen misali ko kuma me ma ya sababa wannan abin har ba a je ko ina ba aka samu matsala
to ai kamar yadda ka faɗan ne kamar ita babban bankin Najeriya ya faɗi wannan dalilin da ya sa a daga ran da aka fito da manhajar bankin bai zaci cewa mutane za su yi rubdugu akan lokaci ɗaya akan sako da application ko manhajar ba ɗaya kenan na biyu kuma waɗanda suke zaton za su iya shiga cikin manhajar su fito da su ma tasu kasan shi harkar 'yan damfara kullum suna ƙoƙari ne su karanta inda hankalin mutane ko gwamnati ya tafi su ma su je su yi shan kai saboda haka suna ta ƙoƙarin su ma su shigar da tasu manhajar su shigo da ita ciki mutane maimakon su dauki na gwamnati wanda yake authenticated
wanda dauki na
gaskiya saboda haka gwamnati nan da nan ta gano cewa akwai waɗanda suke ƙoƙarin kai mata hari su kawo tasu ba dole ne su iya karyata gwamnatin su shiga ciki amma za su iya kawo ta jibo wanda gwamnati take ƙoƙarin ta toshe wannan yana ɗaya daga cikin gujojin da babban bankin Najeriya ya kawo na cewa ya tsayar da abin sai ya dada wato gyarawa wato matsalar babban abin shine idan dai har zama da cewa kudin a crypto ne karya shi ko kuma ka debar ka kashe kudin wani ko kuma an kashe shi wani idan amfani da shi zai matakan wahala to amma a kullun shi mai dan damfara yana ƙara wayo ne shi kuma mai kudi ko kuma gwamnatin da za ta ba da bakin ta to kare wannan abu ita ma tana ƙara wato data wayan da tunanin na tottoshe kowace kafa ta yadda za a iya shiga cikin harkar a lokacin da aka saukar da wannan manhajar ne yiwa gwamnati ta yi saurin kuma ta yi abin da ake kira underestimation wato bata zaci mutane da yawa za su nemi wannan manhajar lokaci ɗaya da aka yi ba wanda kuma hakan ta samu mutane da yawa suka rika neman application ɗin kuma waɗansu suke neman su kawo fake one saboda haka a cikin process ɗin waɗansu za su samu kuskure su ɗauki wannan najabin ba su ɗauko wanda yake da ainihin ba gwamnati ta toshe domin ta gyara manhajar ta kuma toshe waɗansu wanda za su iya shiga cikin website ɗinta wato su kawo wannan najabin wanda kuma gwamnati ta tabbatar da cewa yanzu ta yi maganin wannan kuma dole ya zama na cewa a kullun gwamnati tana yi tana lura ta kafar yadda waɗansu za su iya shigowa su damfari mutane ta hanyar su kawo wata manhaja da wani zai iya zuba kuɗinsa mai kamanceceniya da wanda ita gwamnati ta yi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Lawan Habibu Haya na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kano wanda ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wanda ya hada sautin Hailu Haile, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah ya kai mu makon goben lafiya. Wassalam.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A gobe Lahadi za a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka karo na 33. Gasar ta bana da za a gudanar a kasar Kamaru za ta kasance ta farko da aka fadada ta, inda kasashe 24 za su fafata a maimakon kasashe 16 a da. An raba kasashen zuwa rukunoni 6 tare da kasashe 4 a kowane rukunin da za su fafata da juna don fitar da waɗanda za su haye zuwa mataki na gaba. Amin Muhammad dan jarida ne kuma tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar jihar Sokoto ya yi fashin baki da hasashen yadda fafatawar ta matakin rukuni za ta kasance.
Kowane rukuni ka duba akwai kasashe 2 zuwa 3 wanda ke garin cewa kowane suna fitowa daga wannan rukunin. In ka jibi rukunin Najeriya, akwai kasar Masar wato Egypt, akwai Sudan, akwai Guinea Bissau. Da Najeriya da Egypt wato Masar su ne kawai ake ganin kamar suna da karfi, amma da Sudan da Guinea Bissau ba wani abin za su yi ba. In ka je kamar Group B akwai Senegal wanda yake ga Afirka masu ne na daya a wajen ranking na FIFA. So kaga da su da Zimbabwe da Malawi da Guinea. So ina ga yanda Senegal da Guinea su za su fitowa daga wannan group din. Group C muna da Ghana, Morocco, Gabon da Comoros. To in ka diba nan Comoros kawai zaka dauka ka ce su ne kawai kike za ga basu dan abin nan ba, amma dai da Gabon da Ghana da Morocco to kaga nan za a ce nan za a fafata. Amma dai in an matsa mai an ce in hidda kasashe guda biyu zan hidda Ghana da Morocco, sai Senegal da Zimbabwe da Malawi da Guinea. Senegal da Guinea su zan ba wanda za su fitowa ga wannan group din. Algeria, Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Equatorial Guinea su ne a group E. Anan Algeria da Cote d'Ivoire ina ganin su za su fitowa a wannan group din.
Waɗanne kasashe ne watakila kake gani su suka fi alamun cewa za su lashe wannan gasa ta bana?
To kamar yadda na gaya ma dai ga ranking na FIFA wato hukumar kwallon kafa ta duniya, Senegal ita ce ta ɗaya, sai Algeria, sai Egypt wato Masar, sannan ka samu su Nigeria da sauransu. Ina ganin da Senegal da Algeria dama su ne defending champions. Algeria da Nigeria da Egypt, Ghana sun daɗe ba su ci kowai nan ba, so ina ganin kila bana kila za su ji wani abun a to a gani.
da ma dukkan shafukan mu na yanar gizo domin sanin halin da ake ciki game da gasar.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin mu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.